daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu saurare. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zango FM. Sai kuma wasu tashoshin na zango FM a Nijar da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niyya. A can kuma san kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Aisha Mu'azu
tare da ni Amina Buhari Auna.
A duk ranar talata shirin yau da gobe na magana ne akan ilimi da fasaha, inda a yau ma za mu yi magana ne akan neman aiki da kudin tallafi.
Matasa su daure in suka samu shiga jami'a ko makarantun gaba da secondary, su daure su karanci abubuwan da suka shafi kimiyya da fasaha.
Bari dai in fara da cewa barka da zuwa. Na san masu sauraro da dama ya kamata a ce sun gane muryar ki, musamman ma a shirin namu na yau da gobe, shirin da kika hada mana na ranar Litinin da zamantakewa. Kuma dai masu kallon shirin Faɗi Mu Je, ina ga dai
kware da gaske
za su gane dai da muryar
haka akai. Amina, nagode sosai. To akan maudu'in namu na yau, wakilin sashen Hausa a Abuja Nasiru Adamu Alkikaya ya jiyo mana ta bakin jama'a kuma ya tambayi wani masani akan harkar neman ilimi, wato harkar neman aiki domin masu saurare su samu karuwa.
Muna kuma tafe da amsoshin tambayar da muka muku a shafin mu na Facebook. Sai ku biyo mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe.
Masu sauraro, bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota, wato Facebook, inda muka ce ta yaya kuke shirya kanku wajen neman aiki da kuma damarmakin tallafin karatu. Ga kuma yadda kuka amsa mana.
Masu sauraro, amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Rilwanu Ibrahim London Wuba, inda ya ce karatu ma babban aiki ne balantana neman aikin. Domin kasar nan yanzu, idan baka da uwa a gindin murhu, to da wuya ka samu.
Sai kuma Shehu Adamu Rijau, inda ya ce to shirin kenan mutum ya tanadi abin da ake bukata, domin dai sallah fa ba ta yiwuwa, dole sai da alwala.
To sai kuma amsar Dauda Hudu Mai Kifi Unguru, inda ya ce salam yau da gobe. Babu wani tanadi illa mutum ya tanadi dukkan abin da sharadin neman aiki ya kunsa.
Jabiri Haya Muhammad kuma ya ce yau da gobe ai babu wani tanadi face kawai bin ka'idojin neman aiki.
Sai kuma Bashar Muhammad Yallo, shi kuma ya ce akwai aiki a Najeriya da har za a nema yanzu.
Sai kuma Jamila Musa Sabon Layi, inda ta ce salam yau da gobe. Tallafi ko neman aiki abu ne mai matukar wuya, matukar ba kana da uwa a gindin murhu ba.
Sai kuma amsar mu ta ƙarshe a yau daga wurin Abdulaziz Ibrahim Galadanci, inda ya ce wallahi Najeriya tsoro take ban talaka da bai da ta cewa aikin da samun tallafi in dai ba daga yankin Yarbawa kake ba, to sunan ka sorry.
To mun gode masu sauraro, ku ci gaba da aiko mana amsoshin ku na tambayoyin da muke turo muku.
Jama'a, yanzu kuma bari mu je ga tattaunawar da Nasiru Adamu Alkikaya mana da tsohon jami'in gwamnati wanda zai gabatar da kansa.
Sunana Ahmad Ibrahim Law, daga Law Local Government Area, jihar Taraba. Kuma na yi karatu na primary, wanda Hausawa kan cewa elementary, da Bauchi. Daga nan na je makarantar gabar da primary secondary school kenan a Bauchi, inda na kare a shekara 1975. A wannan shekaran kuma na samu shiga makarantar Sharan Fagen, shiga jami'a ta jihar Arewa Maso Gabas, ta tsohuwar jihar Arewa Maso Gabas da ake kira Northeast College of Arts and Science. A nan na samu certificate din Sharan Fagen, shiga jami'a. daga nan sai na jajja mai Ahmadu Bello ta Zaria inda na samu na dauki course din degree a fannin kimiyan fasahan siyasa da turanci akan cewa political science. Na kare jami'a a shekara 1981 na je bautan kasa, daga nan kuma abinda ban taba zato ba ya faru shine karban aiki daga hannun gwamnatin tarayya a lokacin Lagos sana Lagos dinta. Yan arewa da ke cikin ma'aikatan gwamnatin tarayya kwaya-kwaya ne, jifa-jifa za ka gamsu. To sai gani a Lagos nan aka bani karamin secretary wanda akan kira a lokacin assistant secretary 2. To da haka na fara, inda aka fara kai ni aiki shine Federal Ministry of Works and Housing a nan tafa Balewa Square. To nan da haka dai har aka zo siyasan shagari ta kwanta, soja suka hau mulki, daga nan kuma aka yi ta fafatawa har shekaran da Babangida zai bar Lagos zuwa Abuja a lokacin an mayar da ni ofishin shugaban kasa. So ina cikin ma'aikata da suka fara dawowa Abuja daga Lagos a zamanin Babangida. To da haka aka ce ayi nan har na kai ga matsayin director a ma'aikatan gwamnatin tarayya. To na bar aiki a watan April shekara ta 2016 sanda na cika shekara 60 da haihuwa.
Na'am, yawwa. Alhaji Ahmad Ibrahim Laudama, abin da ya sa muka nemi wannan tarihin saboda tambayar da zamu yi ta shafi gogwarmaya ko kuma aiki ne. Yadda kai aiki har ma kai aiki a nan fadar shugaban kasa, wato presidential villa, wannan ina ga kusan iya karshen aiki da mutum zai yi kuma ya zama har director a gwamnatin Najeriya.
To masha Allah, shi aiki ko ina musamman na gwamnatin tarayya yana bukatan muhimman abubuwa guda uku. Na farkon su hakuri. Dole mutum ya hakura, zai ga abinda bai so gani ba, dole ya kau da kai. Zai ji abinda bai so ji ba, nan ma sai ya ji ya kau da kai. Kuma wani sa'in na gaba za su sa shi abinda shi a ainihin zuciyan shi yana ganin ba shi ya kamata a yi ba, amma tunda umarni ne ya taho daga na gaba sai a nuna kin, amma kuma a ce to tunda abinda aka umurta kenan za a aikata. Kaga daya kenan ta fannin hakuri. To kuma akwai sai an hada da juriya. Bayan an hakura da ji da gani din sai an jure, don wani sa'in za a shiga yanayin da ba a zata ba. To in ba an jure ba sai a ce an hakura an bari. To in aka bari nan kuma ba barin da kai shine damuwan ba, a gurbin da zaka bari, don ta yiwu a ji a dauko wani wanda bai cancanta ya rufe wannan gurbin ba, musamman yanayin da muke a kasan nan. Nigeria federation ce, kasa guda ce, amma kowa akwai inda ya fito. To in ka bar gurbin nan kusan ka rauna nawa inda ka fito, sabili da wanda zai zo ya karbi hannunka ba dole ne ya yi musu abin da ka saba yi ba. Wai an ce ana son a nuna son kai ko wariyan al'umma ko a'a, akwai abin da ake kira quota system, wato wakilta daga nau'i-nau'i na Najeriya, abin da ya kama daga kananan hukumomin mulki zuwa jihohi har zuwa nan tarayya. Duk wanda kaga yake aiki baicin cancantan shi, ya kore, ya samu ilimin da ya kai ga gurbin da yake. Akwai kuma su nawa ne suka fito daga inda yake, ana bin wannan ma. So in ba mutum ya jure ba, nan da nan zaka ga ya hadu da ya cikaro da wani abin da zai ce shi ya hakura ya fara aiki. So kira da nake da matasa, inda har an samu din dole a dauki wannan hakuri, juriya da kuma hazaka. Don in ba hazaka ba za a yi gaba ba.
Wato Rijiya Ahmad, ma bari mu duba mu dawo ma kan asalin tambayar tamu. Waɗanne ayyuka ne yanzu masu, bari ma mu fassara kama lucrative da romo, masu wato samar da albashi mai kyau kenan, waɗanda ya dace su waɗannan matasa masu tasowa su dage su ga sun same su saboda su samu albashi mai kyau su yi aiki kuma wanda zai taimake su da sauran 'yan uwa da abokan arziki.
To maganan albashi mai kyau yana da fiska biyu ko fiye da haka. Misali ga ma'aikatan gwamnatin tarayya, ko me ka karanta, abinda ake kira entry point, that is mafarin fara aiki, da ka samu abinda ke tsakanin engineer da architect quantity surveyor wanda ya karanci fannin mulki bambancin albashin su dan take ne bai da abin nan sai dai in aka koma misali kaman ga bankuna ko kuma wasu masana'antun gwamnatin tarayya irin su babban bankin Najeriya su kamfanin hakowa da sarrafawa da sayar da mai NNPC da wasu abin nan na gwamnati kaman irin su NDIC to su ne za a ce suna da wani tsarin albashi daban wanda ya sha bamban da sauran ma'aikatan gwamnati kuma kusan sai ka samu abinda driver ko lift operator yake karba a wayancan ma'aikatun shine wani babban jami'i yake karba a ministry ko wani farasatan na gwamnati da bai da kafofin shigo da kudi amma tsarin albashi bambancin ba yawa sai da inda zaka ce wa'anni sana'o'i ne ko kwarancewa suka fi karbuwa wanda amma ba a samu a gwamnati ba za a samu a kamfanoni masu zaman kansu
a tabu mana wadannan
yawa to nan shawaran da zan bayar matasa su daure in suka samu shiga jami'a ko makarantun gaba da secondary su daure su karanci abubuwan da suka shafi kimiyya da fasaha wayannan abubuwa sune kaman engineering yana da fanni daban-daban akwai civil akwai electrical akwai building akwai wasu sana'o'i irin su geology akwai su mining geology shine fasahan binciken ma'adanan kasa ma'adanai da ke kasa abinda ya kama su man fetur zinari tagulla azurfa da dai sauransu samun ruwa ma inda za a samu abin nan ba madatsa ba mazaunan ruwa da ke karkashin kasa da za a iya abin nan mai kuke kiran shi rijiyar burtsatsi a sama mutane tsabtataccen ruwa borehole yawa su karanci irin wayannan fannin wanda ko da ba a samu aiki a gwamnati ba za a iya samun aiki a kamfani ko da ba na dindindin ba dai amma za a samu abin rufawa kai asiri da kuma sabuwar abin nan fasaha da ta taso wanda yanzu kusan tana so ta kere kowa information communication technology
wato bangaren harkar sadarwa
yawa
bangarori daban-daban yadda ake sadarwa da ya shafi na'urori yanar gizo ne gidajen rediyo gidajen TV da dai sauran abubuwa da suka shafi ba da labari
yawa so matasa su daure su kore akan irin wayannan fannonin sun fi karbuwa a zamanin mu na yanzu
to masu sauraro ayi mana afuwa anan tattaunawar da wakilinmu Nasiru Adamu Alhikayi kenan da wani masani a Abuja yanzu kuma bari mu leka Abuja inda har ila yau Malam Nasiru zai tattauna zamu kawo muku tattaunawar da yayi da mutane akan wannan batu
sunana Aliyu Ahmed Jamfala sakataren kungiyar jama'ati Zalatul Bidaya iqamatu sunan jahar Kaduna gwamnati ba ta iya yi makowa komai to amma kuma hakan ba zai sa gwamnati kuma ta nada hannunta ta kasa kokarin ta yi ma al'umma wani abu ba dole mutane su tashi na farko su nemi abin yi su nemi sana'a gwamnati tana bakin nata but amma gwamnati ta ƙara kokari domin nema ma al'umma abin yi a halin da muke ciki yanzu su kuma mutane kada su zauna su ce sun dogara da gwamnatin ce ita ce za ta yi musu 100% aka taru duka da gwamnati da mutane za su iya taimakon juna domin ana tafiya ne in ba wannan to dai ba zai amfani ba in ba wancan wannan ma ba zai amfani ba
to sunana Saifullahi Umar Kera duk shekara ana yaye dalibai ko su gama jami'a sama da 200,000 amma mutum 10,000 ba samu aiki a Najeriya samu aikin yafi karatun wahala sai mutum ya je ya zama graduate ya gama karatu ya dawo ya zauna wani first class gare shi amma bai samu aiki matashi ya je degree ya dawo ko matashi ta degree ta dawo ta zauna babu aiki wannan mutum daya biyu 100,000 kaza sun dawo sun aiki to dole a samu matsala ga al'umma saboda mutum zai shekara 4 kila jami'a ko bayan ya samu spill over ya kai shekara 5 ko 6 to amma samun aikin sai mutum ya shekara 15 bai samu aiki kaga yayin nan ka yayi double ne shekarun da yayi a jami'a ya shekara 15 bai samu aiki ba kuma gaskiya in an bi tabarawa mutum bai samu su kuma matasa gabaki da abinda suke bukata sai ga matashi da karatu ya dawo sai ce soke karatu yake NNPC soke aiki a CBN soke aiki a wani wuri wanda yake mai girma in ya samu teaching yana yi bai dauki teaching a matsayin aiki ba sai ce da ka tambaye shi aiki ce a ga mu muna manage kafin mu samu aiki da gabaki dai su kansu zuciyoyin matasan kuma sun gurbace sun baci matashi ya samu cicin yana bi dauke a matsayin aiki ba amma leje yake yanzu kafin ya samu wani aikin da ko da ya samu aikin shi ma hankuru yake samu wani idan aka ce yanzu misali kamar customer sauki ma'aikata sai ka samu malamin makaranta shi ma apply sai ka samu wanda wani yake wata ma'aikata state ya apply to in aka ce duka haka za a rinka yi wanda ma kwata-kwata shi bai aikin yanzu apply sai ka samu san ana bukatar mutum 10 sai ka samu mutum 1000 sun yi apply ga baki da sai wazo su cakuɗe su rikici ga baki da to wannan gaskiya kamata gwamnati dauki mataki akan wannan musamman gwamnati shugaban kasa Muhammadu Buhari mutum ya kamata gaskiya a zage damtse a kara kaimi wurin samu ma'aikata aikin yi
sunana Sulaiman Mustafa Ahmad Gulu daya daga cikin ma'aikata nan Manara Radio International farko ma dai mutane yana da kyau su san ma me ne ake nufi da aikin yi shi wato ban tunanin kawai kai tsayin an tambayi mutum ya buganar aikin yana da amsa eh ko a misali in ka dauki dan boko shi dan boko gane yake cewar kawai ina gama ina da wani office da gwamnati tana da ko kuma wani company da tana da yana nema da sauransu sannan ta wata fuskar in ka ce aikin yi kai tsaye aikin yana da yawa me yan kamfarce ma aikin yi ne da shi shine karamar sana'a kenan mai wanki wannan aikin yi ne da sauransu gaskiya maganar kai tsaye aikin yi bai da saukin samuwa ga mai dogon buri an mutum yana dogon buri sai shekara da 70 ma da takaddansa na makaranta bai samu aikin yi ba amma kana iya samu wa kanka shine akwai sana'o'in hannu da sauransu ba komai sai ka tsaya ka ce sai akwai wani lalle wani gurbi da aka tanada na kai aiki akai ba misali ni yanzu electrical na karanta amma gashi ina aikin jarida to dan haka ba wani ganin cewar kai tsaye ba za mu kira tunda yawanci abin da ake fasara aikin yi da shi shine aikin gwamnati wannan kace mace aikin yi indai ba aikin wannan tabbacin shi a gurin shi ba aikin yi bane
sunana Abdul Malik Yahaya Tanko wanda aka fi sani da Imam Malik limami na Jihar River Central Mosque
ka san Nigerians sun fi so already made things wato ba a so a sha wahala kafin a samu jin dadi na tuna akwai wani soho da muke zuwa wajen sa a dacin yace yan uwa yara abinda nake so da ku wannan gashin kanku da yake bakake ku yadda ka sha wahala in ya so fare in ya zo shi miji dadi to dan Najeriya shi bi baya tunani haka he want to already make things abinda yasa kenan ka gan dan Najeriya yana tafiya ka hanya potentially kawai abinda yake zuciyarsa yanda dai samu ya ji dadi amma Gwamnati has a lot to do in terms of IK creation.
Masu saurari kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a sashen ashirin yau da gobe. To Amina kin ji yadda hirar da ya kaya.
Mun kwaje yadda hirar ya kaya.
To Allah ne ya ci.
Kuma ji gudunmuwan jama'a akan wannan batu.
Kware da gaske Allah ya sa matasan mu su fahimci cewa za su akwai damammaki da yawa da za su yi amfani da shi wajen gina kansu, wajen ƙarin ilimi da kuma nemo aiki har ila yau.
Kware.
Ba wai ina rage wa mutane hanzari ba wanda ya karanci wa'annan da ka samu yana da taku ɗaya ko biyu wajen samun aiki akan wanda ya je ya karanto ko tarihi ko kamar ilin namu tsohon degree akan fasahi a binne siyasa ko na yanayin rayuwar dan adam sociology kenan yawa zaka samu ko wanda ya je turanci ma duk da dai turanci ita ce harshe da aka fi ji a duniya gaba daya to zaka samu wa'anda suka karanta wa'annan dole samun aikin su ba zai samu hanzarin da wa'ancan za su samu ba don wa'ancan dole in ma ba gura ba gwamnati da za ta dauke su aka samu kamfanoni masu zaman kansu da suke bukatun su za su dauke su kuma bai lokacin ganin ina kira ga matasa kada su dukufa cewa sai sun samu aiki a gwamnati ko sai sun samu aiki a kamfani. A'a, su yi yunkuri bisa da ƙorewar da suke da shi, su ga yaya za su yi su zama su ma sun kirkiro yadda za su rike kansu da kansu, su zama kenan ma'aikata masu aiki wa kansu. Zamani ya kai ga mutum zai iya yin wannan, do yana da wuya sai an jure din, amma shi din ma zai taimaka ya rage zaman kashe wando. Za a ce kai digiri kuma ka zo ka zauna shekara da shekaru, ka ce kai sai gwamnati ta baka aiki ko kuma sai wani abin nan ginshikin kamfani ya baka aiki. Zaka dubawa ka auna cikin karatun nan da kai me zaka iya yi da kanka, sai ka fara duk kankancin shi, da haka za a tashi har a hafaka. Kira na abin nan na biyu kenan da nake wa matasa, baicin su daure wajen karatu, haka kuma bayan an yi karatun kada a ce lallai sai an samu aikin gwamnati ko na kamfani, a ga wani yunkuri za a iya yi a rike kai.
Abinda ma zai kara haska wannan abu zai zama kamar in an zo jami'oyi ko manyan makarantu da ake fita da takardun nan, misali diploma, NCE ko da yake NCE har ko ilimin ce kai karanta ba, to idan aka je sai yawanci daliban ba sa so su yi karatu da ya shafi kimiyya da fasaha. Misali kamar in ka je sashin aikin likita za ka ga mutanen ba su da yawa, in ka je sashin watakila lissafi ko har hada magunguna wato chemistry da sauransu, su physics ne wannan na gwaje-gwajen yanayi da sauransu, sai ga ba mutanen da yawa. Amma idan mutum ya je kamar yadda ka faɗa wajen ajin tarihi ko ajin kasuwanci, sai ga gadin dalibai saboda watakila ba sa son shan wahalar karatu ne.
Wannan shi ya sa kiran da na yi da farko na ce a daure a karanci kimiyya da fasaha, don ba an daure din ba zai yiwu ba. Za ka samu in ka je jami'a ko polytechnic, bayan an tashi azuzuwa maraice haka, za ka ga yara kungiya-kungiya suna ko abin nan kasan bishoyi ana hira, an kafa majalisa ko kuma wasu ban hana a je wasannin motsa jiki ba. Amma dai za ka samu yawanci masu wa'annan matasa ne wanda muka ambata ta masu karatun wannan su tarihi, turanci da sauransu, wa'anda suke engineering, medicine, veterinary medicine, architecture, quantity surveying da sauransu, da wuya ka gansu suna wa'anda. Sabila da ne kafin su bar aji an riga an ba su ayyukan da za su yi har dare washe gari, malumansu za su zo su bincika sun yi abubuwan nan ko ba su yi ba. Wa'anjan kuma da an yi lecture an tashi, in ba wanda yake da nazari ba shine zai je da daddare ya dan badda awa biyu uku yayi bitan abin da aka mar, shikenan. Amma su wancan akwai aiki na tilas sai sun yi kafin a ci da darasin gaba, sai malaman su sun bincika takardun sun gani ayyukan nan da aka sa su su yi sun tukuna za a je darasi na gaba. Su kuma wancan da an zo za a dora ne, sai akwai abin da ake kira tutorial, anan ne za a iya cancanci a suna bitan abin nan da ake karantar da su ko ba sa yi bisa ga irin fahimtar da aka ga suka yi wa darusan baya. So kira yadda nace dazun nan sai an daure din, daure nan tilas don shi kaman wani karin magana da aka ce Hausa ba dabo bace. To ita kimiyya ko ilimin kimiyya da fasaha shi ma haka, ba abu ne da za a ce an zauna an karanta a karance kawai ba, dole sai an je an aikata. Za ka samu akwai abin da ake cewa practical, bayan an zauna a aji an yi abin da ke kan takarda, to haka za a tashi a shiga ko workshop ko laboratory a gwada abubuwan nan da aka ambata a rubuce, za su aiwatu da hannu kowa ya gani ko a'a. To bambancin kenan. To in ba an daure ba, baka samu a lokacin mu abokanmu da suke wayannan fannin suna riga mu fita da safe, su galibi yawancin su bakwai baya samu su a dakunan su, kafin bakwai sun fita sun tafi kalace a dining hall, suna fita zaka samu akwai lecture za su fara karfe bakwai din ko kuma practical, wanda malamin ya riga ka shiga lokacin ba ka shiga ba, zaka yi abin da ake cewa distracting, bude kofa da zaka yi ka shiga nan zai dauki hankalin wasu daga abin da ake yi, wanda zai rauna na fahimtar su na wannan kafin. To in ka ga irin wannan a ce ka fita tun kafin bakwai, kai ne ba ka dawo dakinka ba kila sai karfe 5 ko 6. To in ba wanda ya daure ya sadaukar da kanshi cewa ai wannan fannin yake so ya kwarance a kai ba, ka ga ba zai yi ba. Kuma ana kuriciya lokacin, ba wai an girma ba ne an san ciwon kai ba, ana ta lissafin a'a za a je meeting na club, a'a karshen mako ana da wani party ko abin nan. To su wayannan za ka samu koyaushe abin da ke gabansu shine karatun abin da ya kawo su.
Duk da wannan darasi kai ma ma kimiyya ka karanta ta wannan ilimi na siyasa. A ce yanzu za a maida hannu agogon shekaru baya maida kai jami'a, wani darasi za ka dauka?
A yanzu duk da shekaru sun tafi, inda zan koma jami'a ne ma zan nemi wani fanni da zan iya rike kaina in rike wasu.
Wato ya nuna ba sai an zo a yi ta neman a yi ta rubuta abinda ake kira tarihin karatu mutum CV kenan, a kai wannan ma'aikata a kai wacce mutum zai iya amfani da abin da ya koya ma ya fara wata sana'a da kansa.
Kwarai kuwa. Abinda zai bukata kila abinda ake kira jarin fari. To nan kuma in ya nemi akwai kamfanonin ba da lamu ne da sauransu, in ya rubuta abin da ake kira proposal ya kai musu suka duba suka ginsu, dan abin da yake nema ba za su kasa bashi ba da sharuɗan ga yadda zai yi ya dawo musu da abinsu.
Rigamar, kafin mu kammala wannan tattaunawar, yadda matasa kiman neman aiki a Najeriya, akwai wasu shekarun baya nan Abuja aka zo neman aikin hukumar nan ta shige da fice, wato immigration a nan stadium na Abuja. Ai ƙarshe shi da aka taru sai da wasu masu ka rasa rayukansu a wajen wannan neman aiki a nan Abuja.
Gaskiya ne wannan ya faru, ina da bayani a kan shi, kuma abu ne da muke roƙon Allah kada ya sake faruwa. Abinda ya jawo wannan hargowan har ya kai ga haka, yanzu in na ce maka duk wani mai gida a Abuja, musamman mutane irinmu na arewa, da aka samu a gidan shi ba za a rasa akalla matasa uku da suke da digiri suna zaune suna jiran aiki ba, suna neman aiki. Ka dubi yawan Abuja, dan a ce kowane gida akalla akwai mutum uku sun gama karatunsu sun yi bautan kasa suna zaman kashe wando suna jiran yaushe aiki zai zo, ba kuma suna zaune ba suna nema din. Duk inda suka je ana neman aiki za ka je sun je. Dan baka misali, yara na ke sanar da ni kwanakin baya kamar yan wata biyu ne ko uku da suka wuce, sun ji NNPC na daukan aiki, sun bi duk ka'idojin da ake bi a dauka sun yi. To ana jiran sakamakon. Chairman suka yi application na mutum sama da ko miliyan biyu ne ko uku a sama, duk da an kayyade cewa sai wanda suke da digiri akalla digiri mai daraja ta biyu ma'aunin farko, wato list requirement din shi ne second class upper division. Second class upper division wanda first class ne kawai gabansu. To amma har haka din mutum sama da miliyan biyu suka nema.
Duk suna da wannan
suna duk suna da wannan sun yanzu suna zaune suna jira. A cikinsu ne aka kira wasu interview. To sun je sun interview din suna jiran sakamakon. Wannan a nuna maka tsananin rashin haƙƙin da matasa ke fuskanta a Najeriya. To wannan abin shi ya jawo wancan hargowan na immigration din nan, ban tsammani ma sun kayyade sun ce sai second class afa ba. Ina jin kawai cewa suka yi wanda suke da digiri daga jami'a da aka tantance. Wannan Allah kada ya sanar da din su a Najeriya. Sannan kuma aka yi kure kaman nan Abuja da jihohin da ke gewaye da Abuja, aka sa santa daya wajen tace su, shine National Stadium Abuja. To wayanda suka sa wannan, nayi imanin basu san yawan mutanen da za su taho ba. Sun dauka abu ne kila mutum 100,000 ko 150,000 haka su taho. Sai aka zo aka waye gari, na ji mutum sama da miliyan suka je wurin nan. To kaga ba zai yi uwa.
Wato a ƙarshen da Ahmad ne abun ba da na ga ya zama yanzu kan duk inda ma aka ce ana ɗaukar aiki za ga matasan nan sun je. Da ne watakila sai kamfanin man fetur, sai babban bankin Najeriya CBN, watakila sai kamfanoni irin na wutan lantarki da sauransu inda ake jin akwai kuɗi. Yanzu ko 'yan sandan nan da ake son ɗauka kurata ana son a ɗau mutum 10,000. To ƙarshe yanzu wajen mutum fiye da 100,000, ina jin ma waɗanda suka tantance ma za a sake ware 10,000 fiye da 80,000 ne a yanzu haka.
Haka. To wannan bisa ga abin da muka faɗa baya ba abin mamaki ba ne. Abin da zan ce da abin al'ajabi shi ne kai da kanka ka ambata 'yan sandan nan kurata ake so a dauka. To kar kai mamaki cikin wannan hargowan da kake faɗa akwai masu digiri da suka je nema, don kawai su yanke wannan zaman kashe wando din da digiri din su sun sauko da kansu su je su zama kurtu a dan sanda wanda da a tsarin da ake da shi wanda ya gama secondary ne bai samu tafiya a gaba ba shi zai je neman wannan to amma halin da ake ciki yau baka samu masu digiri in suka gana nema su ma za su je
to masu sauraro anan muka kawo karshen wannan shirin namu na yau da fatan ku amfana da darasin da ke ciki amma da jin wanda waɗanda suka taimaka mana suka waɗanda suka taimaka mana hada shirin ni Amina Buhari a wani daga na birnin Washington ke cewa ku huta lafiya.